Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan masu azumi sun yi sahur lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba 20 ga watan Mayu shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanan labaran duniya.
Mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta Kudu, Michael Mukui, da sauran dukkan mambobin kwamitin da ke sa ido akan annobar COVID-19 su 15 sun kamu da cutar wanda coronavirus ke janyowa. A Amurka shugaba Donald Trump na kare kansa akan tallata maganin masassarar cizon sauro da kuma yin amfani da shi a matsayin kariya daga cutar ta COVID-19. A jiya Talata jakada na musamman akan cutar COVID-19 a hukumar lafiya ta duniya wato WHO ya faɗa cewa cutar ta coronavirus za ta ci gaba da zama barazana ga jama'a har sai an samu rigakafi ko maganin cutar mai kyau.
Kanin labaran duniya kenan. To gwamnatin jihar Kaduna ta jaddada matsayinta wacce ta yi kira ga jama'ar jihar da su sallar Eid a gida. Lamarin da ke ci gaba da janyo cece-kuce.
Ya za a yi an dora zuwa jami'i ya kira da lafiyar. Ina ce haka? Akwai hadisin Annabi da yake, in ma ka ci tafarnuwa kada ka je jami'i. Tafarnuwa jami'i domin za ka matsa ma wani kusa da kai. Sannan mutane sai su zo suna maganganu sun ɗauka mu jami'ai ne.
To a jamhuriyar Nijar kuwa. Yan adawa sun bayyana damuwa dangane da wani kudurin doka wanda ke hangen baiwa gwamnatin kasar yancin yin kutse a hirarrakin jama'a ko ta waya ko ta yanar gizo. Ko da yake bangaren jam'iyya mai mulki ya ce an yi wa kudurin mummunar fahimta.
Wanda ya samu wannan doka hannu to shi ma ya taimaka ga lalata demokrasiyyar kasar Niger kuma ya taimaka ga leƙon sirrin da ke tsakanin ɗan adam da makwabcin shi.
Baya ga haka Murtala Faruk Sanyi na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. Sannan muna tafi da karatun Alkur'ani mai girma wanda yara za su karanto mana. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta Kudu, Michael Mukui, da sauran dukkan mambobin kwamitin da ke sa ido akan annobar cutar COVID-19 su 15 sun kamu da cutar wanda coronavirus ke janyowa. A ranar Litinin din da ta gabata ne mataimakin shugaban kasa na farko a Sudan ta Kudu, Riek Machar, ya bayyana cewa shi da matarsa Angelina Tini, ministan tsaron kasar, sun kamu da cutar coronavirus bayan da aka tilastawa mambobin kwamitin na coronavirus yin gwajin cutar. Makuyi ya ce mambobin kwamitin sun kamu da cutar ne a lokacin da suka gudanar da wasu tarurruka lokuta da dama a babban birnin kasar. A wani labaran daban kuma, sama da mutum 200 aka kashe, akalla wasu su 300 kuma suka jakkata a rikicin kabilar da ya faru a makon da ya gabata a jihar Jonglei dake Sudan ta Kudu, a cewar shugabannin yankin. Jami'ai a yankin sun ce wasu matasa dauke da makamai da ake kyautata zaton daga babban birnin Paibo suka fito, su ne suka kai farmakin a ƙauyuka hudu a ranakun Asabar da Lahadi. A nan Amurka kuma shugaba Donald Trump na kare kansa akan tallata maganin masassarar cizon sauro da kuma yin amfani da shi a matsayin kariya daga cutar COVID-19. Wannan zaben kaina ne abinda Trump ya faɗa kenan. Ya kuma ƙara da cewa maganin da aka daɗe ana amfani da shi shekara da shekaru wato hydroxychloroquine an san aikin sa. An sha gwada shugaban lokuta da yawa amma baya dauke da cutar. Babu wata kwakwarar hujja a kimiyyance da ta nuna cewa maganin na yin kariya daga cutar ko yana maganin cutar da coronavirus ke janyowa wadda ta kama akalla mutum miliyan 4.8 a fadin duniya. A jiya Talata jakada na musamman akan cutar COVID-19 a hukumar lafiya ta duniya wato WHO ya faɗi cewa cutar ta coronavirus za ta ci gaba da zama barazana ga jama'a har sai an samu rigakafi ko maganin cutar mai kyau. A wata hira da gidan talabijin din Sky News na Birtaniya, Dr. David Nabarro ya ce hakan na nufin akwai bukatar duniya ta san yadda za ta ci gaba da rayuwa da cutar ta COVID-19. Nabarro ya ce yayin da duniya ke mai da hankali akan neman rigakafi kuma akwai alamun samun nasara, hukumar WHO ta yi imanin cewa za a samu rigakafin tsakanin akalla shekara 1.5 zuwa 2.5 ya kuma ce dole ne a ci gaba da bin matakan yin nesa nesa da juna da sauran matakan kariya zuwa lokaci mai tsawo. Nabara ya kara da cewa hakan ba yana nufin rayuwa ta tsaya bane. Ya ambaci kasashe dake ci gaba da daukar matakan kariya yayin da jama'a ke gudanar da harkokin su na yau da kullum kamar Singapore, Jamus, Korea ta Kudu da wasu kasashen da suka ci gaba. Nabara ya kuma ce har yanzu wasu cututtukan na zama barazana ga jama'a kamar HIV dake sanya AIDS wato cutar dake karya garkuwar jiki. Yace ta tilastawa mutane canza dabi'unsu.
Gaida Maryam Mochi za ta sake dawowa da karshen labaran nan gaba kadan. To yayin da yake ci gaba da karuwar rana dangane da matakin da gwamnatin jihar Kaduna ta dauka, na kira ga jama'ar jihar da su yi sallar Idi a gida domin kare yaduwar cutar coronavirus. Gwamna Malam Nasir El-Rufai ya ce shi da kansa zai shiga aikin sintirin hana masu shiga jihar daga makwabtansu. Da Kaduna ga Isa Lawal Ikara da karin bayani.
A ƙarshe dai gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana rufe ko ina a fadin jihar Kaduna a ranar Idin sallah dake tafe da yake amsa tambayoyin manema labaru a wata tattaunawa da aka hada shi kai tsaye a kafafen labaru na jihar Kaduna a ranar Talata. Gwamna Malam Nasiru Ahmad El-Rufai ya ce tafarnuwa ma za ta iya hana jam'in sallah balantana cutar corona da kowa ya gani yanzu ta addabi ko ina.
Ke ranar sallah ni ne zan je, ni ne mai gadin hanyar kasa. Mataimake gwamnati zai ce mai gadin hanyar katsina da Zamfara. SSG shine zai mai gadin hanyar kasa. Mu ga wanda zai shigo mana gari. Wanda kuma suka je in suka dawo sai sun koma, sai dai su je can su zauna domin ba za su kawo mana abin da mu ba mu sayar da kudin mu ba. Mutane ba su san gaskiya ne. Ya za a yi a ce an dora zuwa gan ya tiran mutum da lafiyar shi. Ina ake haka? Akwai hadisin Annabi da yake in ma ka ci tafarnuwa kada ka je gan. Tafarnuwa gan domin za ka matsa ma wani kusa da kai. Sannan mutane sai su zo suna maganganu sun dauka mu jahilai ne.
Yawo nan da can da kuma karbar bakin da suka taho daga wani guri na cikin dalilan da gwamna El-Rufai ya bayyana a matsayin waɗanda suka kawo cutar corona jihar Kaduna. A saboda haka gwamnan ya ce idan za a yi zumuncin kawai a yi amfani da waya yanzu.
Ƙananan hukumomi guda tara da ke da ciwon nan Kaduna North, Kaduna South, Igabi, Zaria, Sabon Gari, Makarfi, Cikun da Giwa da Sowa. Me yasa? Don ba sa jin magana su ne masu tashi da daddare su shiga hau makin su je Kano ko su je Katsina. Ko lokacin da muka ce a daina sallar juma'a nan wasu za su tashi wai su je sallar juma'a a Kano su suka dawo mana da wannan musu. Yawo mutane su zo su yi maka ziyara ko ta'aziyya shi ke kawo ciwon. A yanzu a yi sallah a yi a gida. Zumunci a yi da waya. A yi haƙuri a rage fita din shi ya fi alheri.
Yanzu dai dokar zaman gida ta kwashe watanni biyu a fadin jihar Kaduna. Abinda ya sa wasu suka fara tambayar ko yaushe ne za a bude Kadunan? Mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Dr. Hadiza Sabuwa Balarabe likita ce kuma ita ce shugabar kwamitin gwamnatin jihar Kaduna kan yaki da cutar corona.
Ya kamata an kamun ce mu yi tunanin bude jiha a ce a'a mutum ɗaya ko ku a ba ma wanda ya sake kamuwa da wannan ciwon daga wannan mutumin da dama yake da wannan ciwon. So duk irin waɗannan abubuwan ne ake dubawa tukuna kafin a ce gashi an buɗe. Ba mu cikin gaggawa haka na a ce an sake mutane. In Allah ya yarda nan da ba da daɗewa ba in an samu duk waɗannan abubuwan a ƙasa za mu iya buɗe. Amma shi ma buɗewan ba ko ba rana ɗaya kawai aka tashi a ce a kowa ya fita ba. Dole akwai yanda ake faces a sake wannan kaɗan a sake sake wannan. To haka ne mu tsarinmu da kai a nan Kaduna.
A laraban nan da kuma gobe Alhamis ne dai gwamnatin jihar Kaduna za ta sassauta dokar hana zirga-zirga domin mutane su yi cefanen sallah, amma kuma mutane za su yi bukukuwan sallar Idin ne a cikin gida. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi ɓangarorin Afghanistan da ke faɗa da juna da kisa da kuma jikkata farar hula sama da 430 a makonni shida da suka wuce, inda suka yi watsi da dokokin ƙasa da ƙasa da ke kare farar hula. Rahoton da rundunar dakarun majalisar ɗinkin duniya a Afghanistan ta fidda a jiya Talata na zuwa ne a daidai lokacin da jama'a Afghanistan da Taliban suka bada rahoton barkewar sabon fada a larduna da yawa inda bangarorin biyu ke zargin juna akan kisa da jikkata farar hula. An samu rahoton cewa dakarun Afghanistan sun kai harin bom a wani karamin asibiti a jiya Talata a lardin Kunduz dake arewacin kasar a wani yunkuri na dakile wani hari na ƴan Taliban a babban birnin lardin da aka yi wa kawanya wanda shi ma ake kiransa Kunduz. Ma'aikatar tsaron Afghanistan ta ce dakaranta sun kashe akalla ƴan bindiga 40 abin da ya tilastawa ƴan Taliban din tserewa amma bata tabbatar da harin da aka kai ta sama akan asibitin dake yankin ba. Harin da aka kai ta sama ya lalata wani bangaren asibitin kuma an samu rahotannin mace-mace. Sau biyu ƴan Taliban na mamaye lardin Kunduz a baya. A jiya Talata jami'an Pakistan sun faɗi cewa wani harin bom a bakin hanya da aka kai kan wani ayarin sojoji a gefe guda kuma da wata arangama da ta faru da ƴan bindiga a kudu maso yammacin lardin Baluchistan sun yi sanadiyar kisa akalla sojoji da farar hula 7. Wata sanarwar rundunar soja ta ce a wani lamarin dakarun soja da ke kan hanyar komawa sansanin su bayan kammala aikin sintiri a daren ranar Litinin wani abin fashewa ya taba motocinsu ya kuma fashe. Sojoji shida da direbansu sun mutu. Murad Malok da kusan shine mai magana da yawun kungiyar ƴan awaren Baluchistan yayi ikirarin cewa kungiyar ce ta dasa bom din. A wata sanarwa da ya tura wa manema labarai ya faɗi cewa dakarun Pakistan din da aka kai wa harin suna gadon wasu injiniyoyin wani kamfanin sarrafa mai da gas ne a yankin. A wani lamarin daban kuma sojojin Pakistan sun ce wata musayar wuta da aka yi da ƴan ta'adda a wata gundumar daban ta Baluchistan ta yi sanadiyar kisan wani soja sai dai sanarwar ba ta yi ƙarin bayani ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla to yan adawa a jamhuriyar Niger sun bayyana damuwa dangane da abin da suka kira yunkurin rufe bakin ƴan ƙasa bayan da bangaren zattarwa ya gabatar wa majalisar dokokin ƙasar wani kudurin doka wanda ke hangen baiwa gwamnati ƴancin yin kutse a hirarrakin jama'a ko ta waya ko ta yanar gizo. Sai dai bangaren masu rinjaye na cewa an yi wa dokar mummunar fahimta. Wakilin muryar Amurka Aimai Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Dokar wacce ke gaban majalisar dokokin ƙasa a halin yanzu na hangen baiwa hukumomin Niger hulumi ko kuma ƴancin sauraren hirar wayar duk wanda suka ga dama ko bibiyar wasiƙun internet cikin sirri, inji ƴan hamayya waɗanda a fili ke ganin abin tamkar yi wa demokradiyya karan tsaye ne. Alhaji Ibrahim Yakuba shine shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta ƙawancen Front Patriotique.
Dokar ƙasa Niger mai mahimmanci wadda ta yi kowa daraja ita ce tace ba a ba kowa izinin ya leƙi asirin tattaunawa da za mu yi da kai ba ko ta talho ko ta internet ko wani kan WhatsApp. Kuma yanda kundin ƙasa ya bada shi ne ce ana iya kece ma wannan doka ta kare sirrin tattaunawa ɗan adam da abokin shi idan lokacin da shari'a ce tace ta ga alamun kuna shirin wata ta'adi ko kuna da mugun nihi.
To sai dai a cewar dan majalisar dokokin ƙasa na jam'iyyar PNDS tarayya madigar jam'iyyu masu mulki Honorable Idrisa Medaji ba haka dokar ke nufi ba.
Wannan ayar doka ba wani abu ne wanda shike sha da wata cikas ba saboda ayar doka ce wanda an kace ta kamata yanzu kama wani kiraye-kiraye da ya shahi yanayi gizo akwai waɗansu kiraye waɗanda ta kamata a yi maka ƙa'ida ɗan ƙasa ya san abin da ya kamata a faɗi a ciki wannan kuma gwamnati fiye da wannan dama don saboda constitution ta ba shi wannan dama.
Dalilai ɗan hamayyar suka fara jan ɗamara domin ƙalubalantar wannan doka da gwamnatin ta Nijar ke yi wa kallon dokar saka tsari a sha'anin sadarwa.
‘Yan majalisa da na adawa da na ɓangaren gwamnati duk wanda ya samu wannan doka hannu to shi ma ya taimaka ga lalata demokarasiyyar ƙasar Nijar kuma ya taimaka ga leƙon sirrin da ke tsakanin ɗan adam da maƙwabcin shi.
a jiya talata ne ya kamata majalisar dokokin kasa ta tafka muhawara akan wannan sabuwar doka sai dai saboda wasu dalilai aka dage zaman zuwa wata ranar da ba a bayyana ba tukun Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Niger za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta yanzu kuma sai shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya wani dan majalisar dokokin jihar Katsina yake kokawa akan bala'in hare-haren ƴan bindiga da ya addabi jama'ar jihar shin ko gwamnatin shugaba Buhari ta kasa a bangaren tsaron ƴan ƙasa jama'a assalamu alaikum Sha'anin magance kalubalen tsaro da ya addabi ƴan Najeriya na daya daga cikin manyan alƙawura uku da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa ƴan ƙasar tun sa'ada yake neman zaben sa a wadin mulki na farko a shekara ta 2015 duk da yake gwamnatin ta shugaba Buhari ta yi dawar samun nasara a sha'anin na tsaro a ƙarshen wadin mulkin nata na farko ta nemi a sake ba ta damar zarcewa a wa'adin mulki na biyu a shekara ta 2019 tare da alkawarin ƙara jaddada matakan tsaro da zaman lafiya.
2015 a lokacin na alkawari guda uku ne na farko shi ne zaman lafiya na biyu wadata na uku mu kashe cin hanci da rashawa to cikin ikon Allah ku ne shaidu. Kuma a jiya mutanen Borno sun tabbata mun ci karfin Boko Haram.
To sai dai kuma yanzu haka al'ummar arewacin Najeriya na ci gaba da fuskantar kalubalen hare-hare na 'yan kungiyar Boko Haram a arewa maso gabas da na 'yan bindiga masu satar shanu da mutane a arewa maso yamma. Da bayan nan shine harin da kungiyar Boko Haram ta kai a garin Dabci inda bayan harbi kuma suka cinnawa garin wuta.
Misalin kusan biyar haka suka samu labarin yaran Boko Haram suna zuwa garin Dabci kuma kamar karfe biyar sai muka ji harbi ta tattata har to bayan wannan da dare kuma sai muka ga wuta ashe tsohon gidan haɗin girma district na Dabci suka sa wuta da falonsa da kuma gidansa da son abinci haka. Bayan wannan kuma kare da fita bakin tijja suka gona wani asibiti sannan kuma suka ɗau wata mota lokacin sojojin Najeriya sun zo suka yi musayan wuta jirgin sama ya saki bom inda ya gona wuta guda biyu kuma ɗayar motar ƙaramar hukuma ce wanda suka ɗauka da kuma tasu ce ta ƴan Boko Haram.
Lamarin jihar Katsina mahaifar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai halin la haula in ji mazauna yankin yayin da aka jiyo dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazabar karamar hukumar Jibiya a zauren majalisar Mustafa Yusuf Jibiya cikin kuka yana zargin gwamnati da cewa ta kasa
babu wani kokari da zanje cewa gwamnatin jihar tana yi babu wani kokari da zanje cewa gwamnatin tarayya tana yi ko da ya babu hatta kai al'ummar mu ba su san ki kira jami'an tsaro na Najeriya har sun kwammace mu al'ummar mu wanda suke shi karbar hukumar Jibiya su yi sha'awar su kira jami'an tsaro na Nijar suna kawo musu sauki na gaugawa ta kenke idan abu ya faru a kira wa jami'an tsaron nan namu na Najeriya amma ba za su yi komai ba amma idan ka kira wa na Nijar wannan abu kunya da bai kama Najeriya ƙasa kamar irin wannan mai arziki mai ƙarfin mulki irin wannan da jami'an tsaro a ce sai kalamar ƙasa wannan ta Nijar za mu ɗauki abin rubo da goba su samu dauki har mun yi samu kwajakali da wannan mutanen wannan abu akwai gaza ciki wannan abu akwai tana hankali ciki ya kamata su ga gabanni da shi mai neman magunda da shi shugaban kasa da ƴan majalisar mu na tarayya na Abuja na jihar Katsina sun gaza kawai sun je su yi zaman su yi kwanciyar su Abuja ba su da wani abu da suke yi ba su taɓa kama da komai.
Shin menene matakin cika alƙawarin na shugaba Muhammadu Buhari akan sha'anin tsaro yanzu da yake cikin shekara ta biyar akan mulki? Tambayar kenan da nayi wa masani halayya da zamantakewar dan Adam kuma mai sharhi akan lamuran tsaro Professor Tukur Muhammad Baba dan iya mutum biyu.
A dunkule dai gaskiya round da shi shugaba Buhari yayi ko kuma gwamnatinsa ta yi na cika alkawari ga zuwa ga tsaro na kasa gaskiya bai cika ba gaskiyan abin kenan don kuma abin da ya sa za mu ce haka in ka duba tabarbarewan sha'anin tsaro da rashin samun zaman lafiya abubuwa sun karu daga shekara biyar da suka wuce zuwa yanzu.
Amma sau tari gwamnatin ta shugaba Buhari kan fito tana cewa ta sami nasarori a sha'anin na tsaro.
Ko da ya zo yaki ne aka fi ba da karfi a jihar Borno ko kuma a ce arewa maso gabas sannan kuma sai kuma fadace-fadace da ake yi tsakanin manoma da makiyaya. To jihar Borno an dan samu nasara kadan da yake su yan ta'addan nan na Boko Haram ba su rike da wani karamin hukuma kamar yadda yake lokacin da ya zo mulki. Yunkuri da ya fara yi lalle an samu dan maslaha ga abin amma yanzu a ce har yanzu shekara biyar wato yanzu ya kasance waje shekara goma an shiga na 11 kenan an kasa murkushe wannan yan tawaye na Boko Haram. Gaskiya gwamnatinsa da saurari na akaba wannan alkawarin ba a cika wa mutane ba.
Ana zargin cewa yanzu haka jami'an tsaron kasar jamhuriyar Nijar sun fi amfani ga mazauna wasu kananan hukumomi a jihar Katsina da suke fama da waɗannan ayyukan na 'yan bindiga. Ya kake kallon wannan al'amarin?
Kamar yadda na ce arewa maso yammacin Najeriya kamar su Afara da Zamfara da zo wasu sassa na jihar Sokoto da kuma yanzu abin ya koma Katsina gaskiya sha'anin zaman tsaro ya dada tabarbarewa a waɗannan wurare ba shakka. In kuma ka duba haka yunkuri da gwamnati take na dakile waɗannan abubuwan gaskiya bai kaba samu maslaha a kai ba. Akwai gazawa sosai kuma abin takaici ne za a ce in ma har an samu tabbacin haka cewa jami'an tsaro na makwabtanmu jihohi Nijar su suke taimakawa mutane wannan abu ne na takaici da kuma nuna gazawan yunkurin ita gwamnatin Najeriya abu ne da ya kamata a ce ba mu kai haka ba.
To me za a ce kwanan zance a alkawarin na shugaba Buhari ga 'yan Najeriya dangane da sha'anin tsaro?
Yi wa shugaban kasa uzuri cewa matsalolin zaman tsaro a kasar nan da suke yanzu da kuma tun zuwansa mulki sun dada karuwa ba shakka akwai wannan kodayar wannan alkawarin cewa zai dakile waɗannan abubuwan da ke damun mutane matsalolin ba su kai haka ba. Amma duk da haka wai a ce har yanzu an kasa samun wani tsari takamaimai yadda zai rinka taimakawa mutane da yake kai hari gaskiya ba yi abin a zo a gani a nan ba.
Amma me ya kamata a yi wanda kai kake ganin cewa ba a yi ba ya zuwa yanzu?
Wato ni a ganina ya kamata zuwa yanzu za a kasance an ɗauki matakai da za ba a ba wa jami'an tsaro tun ba ma 'yan sanda ba a ɗauka ƙara musu kayan aiki a ɗauki mutane a ɗauka musu ma'aikata a ba su horo ko ta ina wato ya kasance an fito da tsarin wani runduna ta musamman wanda ake kira Mobile Special Forces da zai kasance suna da kayan aiki akwai motoci akwai jiragen sama akwai dai duk abin hawa da zai kasance da al'umma ta bada an ji alaman cewa an kai musu hari mutane nan za su sa wannan wajen su abin nan kuma amma mai duk tsakanin mu da makwabta inda yan su yakin sun kuro nan suke shigowa har yanzu babu wannan.
Zamu da sa'aya sai mako mai zuwa inda zamu dawo muku da wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina. Cuba Hero da Dole ya daidaita sautin shirin. Mutala Faruk Sinna ke muku sallama daga Washington DC.
Wakilin Mutala Faruk Sinna. To albarkacin azumin watan Ramadana. Ga karatun Alkur'ani mai girma wanda yara za su karanto mana.
Usman Memorial Islamic School Lado.
Bismillahirrahmanirrahim. Walhabbu dhul 'asfi war-rayhan. Fadi 'ani ala Bikuma tukadziban Khalaqal insana min salsalin kalfakhab Wa khalaqal janna min
yanzu kuma ga labarai a takaice.
Mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta Kudu Michael Makui da sauran dukkan mambobin kwamitin da ke sa ido akan annobar cutar COVID-19 su 15 sun kamu da cutar wadda coronavirus ke janyowa. A ranar Litinin din da ta gabata ne mataimakin shugaban kasa na farko a Sudan ta Kudu Rick Machar ya bayyana cewa shi da matarsa Angelina Taney ministan tsaron kasar sun kamu da cutar coronavirus bayan da aka tilastawa mambobin kwamitin na coronavirus yin gwajin cutar. Makui ya ce mambobin kwamitin sun kamu da cutar ne a lokacin da suka gudanar da wasu tarurruka lokuta da dama a babban birnin kasar. A wani labaran daban kuma sama da mutum 200 aka kashe akalla wasu su 300 kuma suka jakkata a rikicin kabilar da ya faru a makon da ya gabata a jihar Jonglei dake Sudan ta Kudu a cewar shugabannin yankin. Jami'ai a yankin sun ce wasu matasa dauke da makamai da ake kyautar da zaton daga babban birnin Paibo suka fito sune suka kai farmakin a kauyuka hudu a ranakun Asabar da Lahadi. Ana Amurka kuma shugaba Donald Trump na kare kansa akan tallata maganin masassarar cizon sauro da kuma yin amfani da shi a matsayin kariya daga cutar COVID-19. Wannan zaben kaina ne abinda Trump ya faɗa kenan. Ya kuma ƙara da cewa maganin da aka daɗe ana amfani da shi shekara da shekaru wato hydroxychloroquine.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da hantsi don Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Kafin nan muna miƙa saƙon ta'aziyya ga abokin aikinmu Nasiru Adamu Alhikaya bisa rasuwar mahaifinsa wanda Allah ya wucikawa a jiya Talata. Da fatan Allah ya ji kansa amin. in zamani din Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
Bonjour, au micro Idrissa Sejoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui.